Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22-25 a jamhuriyar Najeriya. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanin aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Barack Obama na Amurka ya sake ƙarfafa gwiwar Amurkawa waɗanda suka kaɗu da abin da shi kansa Obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai sosai a makon, bayan bindige wasu Amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira da 'yan sanda suka yi, da kuma wani kwantan ɓaunan da ya yi sanadin halakar 'yan sanda biyar a Dallas. Obama ya yi wannan maganar ce a wurin babban taron NATO a Wosu. To, amma ya fi taɓo abubuwan da suka faru a Amurka a taron manema labaran da ya kira. Shugaba Obama zai katse kasancewarsa a Turai ɗin da kwana guda ya dawo birnin Washington da daren yau Lahadi. Ya ce yana shirin tafiya Dallas a farkon mako mai zuwa bisa gayyatar magajin garin Dallas ɗin Mike Rollins. An ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin zuwa jiya Asabar, musamman bayan da aka yi ma 'yan sandan birnin na Dallas barazana. Wannan barazanar ta sa jami'an tsaro, wato jami'an 'yan sanda, sun rufe headquartersu da kuma gine-gine da dama da ke zagaye da wurin a matsayin shirin ko ta kwana, a cewar wani bayanin 'yan sandan. Daga Poland ɗin, Obama ya fara jawabin nasa ne da abubuwan da suka biyo bayan harbe-harben da aka yi a Dallas. Yana mai cewa, "Na yi imanin cewa Amurka ba a rabe take ba kamar yadda wasu ke hasashe." Ya ce, "Ƙasar na da shimfiɗar da za ta iya ɗorawa a kai don warware matsalolin da take fuskanta, ciki har da na rashin jituwa tsakanin jami'an tsaro da tsirarin al'ummomi." Ya ce maharin na Dallas bai wakiltar baƙaƙe, kamar yadda farar fatan nan da ya kashe mutane a wata majami'ar baƙaƙen fata a Charleston bara bai wakiltar farar fata, kuma kamar yadda ba'amurken nan musulmi wanda ya kashe mutane 49 a Orlando shi ma bai wakiltar musulmin Amurka. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka ɗin Barack Obama ya alƙawarin taimaka ma Turai na lokaci mai tsawo, sannan ya yi kiran da a haɗa kai saboda abin da ya kira mawuyacin lokaci ga ƙawancen NATO da Turai. "A wannan lokaci mai cike da ƙalubale, ina so in yi amfani da wannan damar in bayyana dallar-dallar abin da ba za mu taɓa canzawa ba, kuma shi ne shan alwashin da Amurka ta yi na tsaron Turai da kuma wato kare ta, da kuma yarjejeniyar ƙasashen ƙetaren Atlantika, da kuma batun tsaronmu na bai ɗaya," a cewar Obama a wurin babban taron na NATO jiya Asabar, taron da jami'an Amurka suka bayyana da ganawa mafi muhimmanci tun bayan yaƙin cacar baka. Jami'an na Amurka suka ce babban taron na NATO ya buɗe wani sabon babi ta yadda NATO ke sauya wato salanta daga bayar da tabbaci zuwa gargaɗi. A farkon taron na ranar Juma'a, Obama ya bayyana cewa Amurka za ta tura sojoji kusan 1,000 zuwa Poland a matsayin wani ɓangaren da wato wani ɓangaren abinda jami'an suka ce wata 'yar takaitacciyar runduna ce wacce aikinta shi ne taka ma Rasha birki. Ƙasashen ƙawancen na NATO sun kuma cimma yarjejeniyar tura ƙarin sojoji zuwa ƙasashen Baltic irin su Estonia da Latvia da Lithuania, da a matsayin abinda jami'an NATO suka ce girke sojoji ne mafi yawa da NATO ta taɓa yi tun bayan yaƙin cacar baka. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Asabar ta aike da saƙon gaggawa na kiran a kai zuciya nesa a Sudan ta Kudu, bayan faɗa tsakanin ɓangarorin da ba su ga maciji da juna a jubba babban birnin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 100 a jajibarin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar karo na 5. ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta shawarci sojojin da ke biyayya ga shugaba Salva Kiir da masu goyon bayan abokin jayayyarsa kuma mataimakin shugaban ƙasa na farko a yanzu Riek Machar su kwance damara su daina fada amarki da lugudan wuta da yammacin ranar Alhamis bayan da wasu daga cikin sojojin da ke goyon bayan shugaban ƙasar su biyar suka rasa rayukansu a wata fafatawar da aka yi da magoya wato da suka yi da magoya bayan Machar a wani wurin duba ababen hawa daura da wani asibiti a birnin yan sa'o'i bayan nan yayin da mutanen biyu ke ganawa a fadar shugaban ƙasa masu saka ido na majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton mummunar musayar wuta daura da wani sansanin yan gudun hijira wasu shaidu ma sun ce musayar wutar ta ma zarce zuwa wasu sassan yankin da Kiir da Machar duk wato dukansu babu ɗayansu da ya iya bayyana musabbabin faɗan na baya-bayan nan to amman sun yi kira ga magoya bayansu da su kai zuciya nesa sabuwar ƙasar ta Afirka na kan murmurewa ne daga yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda ke da nasaba da ƙabilanci wanda aka fara tun a watan Disamban shekara ta 2013 bayan da Kiir ya soke Machar daga matsayinsa na mataimakinsa yarjejeniyar da aka cimma bara ta kawo ƙarshen yakin sannan wata yarjejeniyar kuma da aka cimma a watan Afrilu ta kai ga kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa da kuma sake maida Machar a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa to sai dai kuma Kiir wanda ɗan ƙabilar Dinka ne da Machar wanda ɗan ƙabilar Nuer ne har yanzu ba su cakuɗa sojojinsu zuwa runduna guda ba gwajin makami mai linzamin da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan wata babbar barazana ce ga yankin Pacific da ma duniyar baki ɗaya a cewar kwamandan harkokin soja na NATO Koriya ta Arewa ta gwada harba makami mai linzami daga jirgin ƙarƙashin ruwa da daren ranar Juma'a kusa da gabar Simpo mai tashar jirgin ruwa bayanai na farko na nuna cewa makamin ya fada tekun Japan a cewar kwamandan sojin Amurka wanda ya sa ido kan yadda aka gudanar da gwajin kafar labaran Koriya ta Kudu Taeyong Hap ta ce injin ɗin makamin ya kama da wuta to amma makamin ya tarwatse ne da tazarar kilomita 10 a sararin sama irin wannan gwajin da aka yi a watan Afrilun da ya gabata ma bai yi nasara ba Kim Jong-un da gwamnatinsa na ci gaba da ingantawa da kuma gwajin makamai masu linzami kuma bayan duk wani gwaji sukan ƙara ingantawa suna warware matsalolin da suka fuskanta a baya a cewar babban kwamandan NATO janar ɗin Amurka Curtis M. Spatroti mai kula da ɓangaren Turai a hirarsa da 'yan jarida a wurin babban taron NATO ɗin a birnin Woso jiya Asabar. Ƙasar Pakistan ta mai da martani da kakkausan lafazi ga shugaban Afghanistan Ashraf Ghani wanda asukarsa da yayi na baya-bayan wanda asukar da yayi ta baya-bayan nan ya kushe rawar da Pakistan ke takawa a wajen yaki da ta'addanci shugaban na Afghanistan ya gaya ma babban taron NATO da ake yi a birnin Woso jiya Asabar cewa yamban da kasar Pakistan da Afghanistan Afghanistan na samun goyon baya daga sauran kasashen yankin a kokarin yada zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan kasar Pakistan ce kadai ta bambanta duk da alƙawarin da suka yi na tabbatar da zaman lafiya a tattaunawar sassa hudun nan hadarin da ke tattare da yadda suke daukar wasu yan ta'adda na gari wasu kuma miyagun yan ta'adda a bayyane yake a cewar gani yana nufin tawagar nan ta kasashe hudu wato Afghanistan da Pakistan da China da Amurka
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
jama'a barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar
idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin mu da ya gabata mun kawo muku takardamar da ake yi ne tsakanin shin wane ne zaben shugaban jami'ar adawa ta Najeriya wato PDP kusan mu ce har yanzu tsugunna bata kare ba domin ko tsakanin biyun da ake takardama wato tsohon gwamnatin jihar Kaduna da na Borno kusan a ce sun ja daga domin ko kotu a jihar Rivers ta ce Alhaji Muhammad Ahmed Makarfi shine zababben shugaban rukun kwarya amma ga abin da mai magana da yawun Alhaji Alimudu Sharif tsohon gwamnatin jihar Borno ke shedawa Nasir Adamu Yalikaya
to aika sun kotu nan akwai sauran ƴan uwansa alkalai a Lagos guda biyu a Abuja guda har uku wanda sun ambata sun tabbatar cewa Ali Sharif shine chairman na PDP saboda haka wannan wanda ya taso daga Port Harcourt ba wani abu mamaki bane kuma ba wani abu da zai samu ciwon kai bane mun sa zamu je kotun gaba don a nuna cewa wannan alkalin daya daga cikin guda shida je ya fadi cewa ba daidai bane abin da aka yi ko kuma daidai ne abin da aka yi a Port Harcourt dai kai maka san cewa ba ta zauna ba saboda haka ba za mu ce kace nace da su ba amma mu dai mun sani da harika kotu masu daidan karfi kamar wannan kotun sun ambata sun yazo ya fadi wannan ra'ayin shi ne kuma na san cewa dai ba ra'ayin doka bane
wato a takeice ku gamsu da hukuncin kotun Port Harcourt ba
ba gwaji na kuwa za a gamsu da wannan shirman
don haka ne Allah ino wani mataki za ku dauka kenan
ai na ga maka cewa tuni ma mun ga lawyoyin mu su yi gaba don a je a tabbatar cewa wannan hukunci da wannan alkalin ya yanke a Port Harcourt ba ta zaunu ba ba ta gamsu ba mu gamsu da shi ba kuma a juya ka
ya nuna kenan za ku ci gaba da harkar ku ta shugabancin PDP a matsayin shi sanata Madu Sharif har yanzu shine shugaba a wajen ku
ai daban-daban kotu kafin shi din sun fada cewa Ali Sharif shine chairman saboda wani ba zai tashi daga barkinsa kawai ya ce ba haka nan abinda alkalai ƴan uwansu suka fada ko shine nashi ne hafi nasu bai
amma ido ba ne wani kan ya kike ganin wannan rikicin na PDP yake nunawa ne don abun kamar fa ya kici ne ba
to yanzu dai maganan kakan tunda yawancin maganganun suna gaban kotuna ya saura ga alkalai su san menene abun yi ai gaskiyan tana bayane duniya sun sani alkalai ma sun sani kawai dai dun san rayin wayansu ne ake tai ake kace nace kuma wayansu alkalin har su fito da wani ra'ayi wanda ya bambanta da sauran ƴan uwansa alkalai har guda biyar wanda sun yi magana kan cewar Ali Sharif shine chairman
na ga wani zargi daga su ƴan committee riko inda suke nuna kamar Ali Sharif na neman hada kai da wasu ne don wargaza jam'iyyar PDP me za ku ce kan wannan zargin
in akwai wanda za a zarge su da yin haka nan sai ya ko su din ne tunda su ne daga baya suka fito suna so su wargaza abin da yake shiri ai zuwan Ali Sharif a shugabancin PDP lokacin ne jama'a suka sake dinguma suka taho har ana nuna interest a PDP in ba haka ba ai an watsar da isa amma rayu ba mai kula da ita ba mai masonta amma sai da yazo ya farfado da ita shine suka fara nuna ashe jami'an tana na ashe jami'an za ta yi armashi saboda in akwai wani mai neman ya rusa PDP sai ko su din ne dai kuma muna sane cewa suna meeting a gidan wani gidan bana na abin bana na PDP ba suna shirin wai a 2019 za su ba shi tikitin shugaban kasa mun san da haka amma yanzu dai ba za mu kama suna ba amma daidai lokaci za mu kama ko su wane ne kike wannan abu kuma wane ne kike neman ya wargaza PDP ko ya sai da ita
wato kuna ga suna da ma wasu da suke su ma ingiza su ne saboda akwai mai son ya yi amfani da wannan dama wajen tsayawa takarar shugabancin Najeriya PDP
ai a fili take dun dai jama'a ba su sani ba amma an ka duba rayuwar mutanen da suke jagorancin wannan shugabancin riko din zaka san daga ina ne suka fito ko kuma interest nawa suke yi
to a haka dai ino ba la wannan zabe da kuke na dan takarar gwamna na jihar Edo za ku ci gaba da naga kamar bangaren shi Makarfi sun fara ma campaign da shi Ize Iyamu
ai su taron belbela suke ai kotu ta ce kada karbi sunan wani dan takara daga wajen kowa sai daga wajen Ali Sharif saboda haka Ize Iyamu din ya je church yana rawan su kira yana roka ne a wajen Allah a bashi amma dai a wajen siyasa a wajen doka ai an ce Ali Sharif ne mai iya bada suna kuma Ali Sharif ya bada suna saboda haka daidai lokacin da mun shirya mu ma za mu fito mu nuna jama'a cewa gashi dan takara wanda ya kamata wanda ya cancanta wanda kuma doka ta sayar wanda Ali Sharif ma ne ka zo nan
har yau Nasir ya sake tambayar mai magana da yawun hukumar zabe Nick Dazan to da yake ko ta ce ga wanda yake shine shugaba kuma dukkansu biyu sun gudanar da zaben ƴan takarar wanda zai tsaya wa jami'ar takarar gwamna a jihar Edo. Yanzu me ake ciki?
Eh, to ina da labari akan ayyuka hukunci a kan ita kotu ta ce shi sanata makarfi shine zai jagoranci PDP. To za mu saurari wannan hukunci kuma za mu yi nazari a kai sa'annan kuma daga baya mu ba da sanarwa.
Ku dai kun ji labari ne kawai a kafafen labaru ba kawo muku wannan
ba. Ba a kawo mana ba a hukumance, sai mun samu a hukumance sa'annan ita hukumar zaɓe ta ba da matsayinta ko sanarwa a kai.
Amma dai zuwa yanzu har yanzu kuna nan a matsayinku na ba ku san waye ne sahihin shugaban.
Mu matsayinmu daman muna jiran wannan hukunci. To daman ka'idan shi ne duk wanda aka yanka wa hukunci daman za a ba mu a hukumance kofi na wannan hukuncin. Sa'annan mu kuma za mu duba mu yi nazari a kai mu ga yadda wannan hukunci ya shafe mu, sa'annan kuma mu yi biyayya da shi.
Daga batun shugabancin jami'ar PDP sai kuma batun zaɓe a jihar Abia, wanda kotu ta kwace zaɓen da aka yi wa gwamna Ikezuwa ta baiwa Oga. Shi ma Nasir ɗin ya tambayi Nick Dazan inda wannan batu ya kwana, domin ko gwamna mai ci ya ce har yanzu shine zaɓaɓɓen gwamna.
Nick Dazan, shin bayan tun lokacin da kuka ba wa shi wancan Ike Oga takarda, kun sake samun wani sako daga jihar Abia?
Babu, kawo yanzu dai abin da ya faru shine hukunci da muka samu daga kotu wanda aka ce mu ba da shaidan cin zaɓe mashi Mr. Oga, wanda kuma muka yi wancan sati da ya wuce.
Ku dai kuna kan wannan matsayin taku kenan ta bin umarni na kotu, kuma ba ku sake samun wani sako na daban daga kotu ba?
Muna nan a wannan matsayin, sai dai in an sami wani umarni kuma wanda ya kawo mu wannan soyi, to tabbas dole ne ta hukumar zaɓe ta biyayya ga wannan hukuncin. Amma kawo yanzu mun riga mun yi, mun mika shaidan cin zaɓe mashi Mr. Oga satin da ya wuce.
Kuma kuna saran cewa ya kamata da ce an rantsar da shi a matsayin gwamna?
To ma'ana kenan idan ya samu wannan, to abin da kamata ya yi shi ne a rantsar da shi, abin da doka ta tanadar kenan.
Daga batun zaɓe a nan Najeriya sai kuma a ƙasar Zambia, inda idan masu aure na biye da mu cikin shirye-shiryenmu da muka gabatar kwanan nan, mun kawo muku takaddamar da ke neman kunno kai tsakanin hukumar zaben kasar da wasu jami'un adawa akan wurin buga katin zaben da za a yi a kwanan nan a cikin kasar. Yayin da hukumar zaben kasar ta baiwa wata kamfanin Dubai buga wannan katin zabe, su ko wasu jami'un adawa cewa suke da sake. To yanzu dai ana iya cewa an kusa cimma matsaya, domin ko gashi har yanzu wasu daga cikinsu sun amince za su bi tawagar hukumar zabe zuwa Dubai, inda za a buga wannan katukan zaben, kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar Priscilla Isaac ta shaida wa abokin aiki na sashen Turanci wato Peter Kloti.
Well, of course, we have distributed most of our non-security items to the districts, so we are now concentrating on the preparing the ballot paper proofs, because the team to witness the printing of ballot papers will leave at the weekend, and they'll be away until the end of July to witness the start and finish of the printing of ballot papers and the dispatch of the ballot papers to Lusaka.
Na tabbatar maka da cewa komai na bisa kan tsari, domin yanzu haka da nake magana da kai, hamun rarraba wasu takardunmu da ba su da wani hatsari game da tsaro zuwa ga gundumomin. Yanzu babban abin da ya rage mana shine ganin an buga katin zabe, kuma ka san ba anan kasar za a buga su ba. Tawagar za ta bar Zambia zuwa hadaddiyar daular Larabawa, inda za a buga wannan katuna, kuma ciki har da mutanen da ke korafi a kai za su kasance a Dubai har zuwa ƙarshen wannan watan da muke ciki. A gabansu za a fara bugawa, kuma a gabansu za a kammala. Idan sun dawo za mu bari sai ya rage sati guda a gudanar da zaben kafin mu fara rarraba su da duk sauran abin da ake bukata ta yadda zai zo daidai da lokacin zaben.
Sai dai Peter ya tambaye ta ko tana ganin shirye-shiryen da hukumar zaben take yi za ta iya kammala shi kafin ranar 11 ga watan Agusta da za a gudanar da wannan zabe?
Definitely. The Electoral Process Act was just signed a few weeks ago by the president, so this is when now we have worked on the procedures, and like I said, we're in the process of finalizing.
Ba shakka za ta kammala komai kafin lokaci, domin hatta dokar zaben ma cikin ƴan makonnin nan da suka gabata ne shugaban ƙasa ya sa mata hannu. Yanzu abin da ya rage mana kawai shine ƴan abubuwa kaɗan nan da can, amma batun shiri kusan na ce maka mun ci ƙarfin shirin, lokaci kawai muke jira.
To masu aure, don nan kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai wani sati, a ji mu da wani sabon shirin. yanzu Amadu Nasir Adamu Hilkaya da Peter Kuloti na sashen Turanci da Ibrahim Jarmai. Sai Cubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, ni Madugun Shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Kasafin kudin Najeriya na wannan shekara shine kasafi na farko na sabon gwamnatin Muhammadu Buhari, kuma za a iya cewa zakaran gwajin dafi ne ga alƙawuran da gwamnati ta dauka na kawo canji ga tattalin arzikin kasar wacce ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja ta yi mana dubi kan yadda masana tattalin arziki ke fadin albarkacin bakin su dangane da irin tasirin da kasafin kudin zai iya yi ga tattalin arzikin Najeriya, musamman ma a wannan lokaci da farashin mai ya fadi a kasuwar duniya.
Abin da yafi daukan hankalin kwararru a fannin tattalin arzikin shine irin kasafin kudi wanda aka ce za a samar da kudade ne daga ayyuka da za a yi, ba kasafin kudi ne da za a tura wa ma'aikata ko ma'aikatu su kashe a shekara ba. Yushau Aliyu ya bayyana shi a kasafi ne mai gibi.
A girman gibin to akwai aiki mai girma a hannun gwamnati, musamman tattalin arzikin da ya shekara 16 yana amfana da kudaden da ake samu a man fetur, amma yanzu sai an nemo kudade a haraji ko kuma a wajen aro, sannan kuma kasafin kudin da ake tunanin zai samar da ayyukan yi, musamman ayyukan yin da aka alkawari a cikin sa na ma'aikata 500,000 wanda a fannin ilimi ne, sannan kuma da kudaden da ake bukata na fara tafiyar da ayyukan da shafi gidaje da hanyoyi da noma. Daya kenan. Na biyu kuma kasafin kudi ne mai rudani amma mai sauki. Saukin sa shine jama'iyyar da take kan mulki, jama'iyya ce wacce ta shiga wasu yarjejeniyoyi da inda za su samu wasu kudade wanda mai yiwuwa ba na haraji ba, mai yiwuwa kuma ba kudade ne waɗanda za a ci bashin su ba, tunda a irin bayanan da masu sharhi ke kallo shine ana tunanin kudaden da ake karbowa a hannun waɗanda ake ganin kudaden ƙasa ne, to za a iya a cikin shekaran ko kuma a cikin kasafin kudin ayi amfani da su a cikin kasafin kudin.
Ko a dau matakin gyara ko a dai ɗaya ƙwararren kuma masanin tattalin arziki Rabiu Hassan ya ce da wata aringizo da aka yi wa kasafin kudin na bana a lokacin da yake ta yawo tsakanin majalisa da fadar shugaban ƙasa wacce aka fi sani da padding. To menene ko padding?
Padding wani tsari ne wadda akan yi tare da haɗin kan ma'aikatan gwamnati, agencies da ministries na gwamnati da parastatals. Akan neme su a ce musu to a wannan kasafi na bana in ya taho za mu zuba muku zunzurutun kuɗi misali biliyon 50, wato idan wannan ma'aikata su a nasu bukatun da suka rubuta na budget suna bukatan biliyon 30 na wannan shekara, to za a kira su a ce to bayan wannan biliyon 30 din da kuka nema za mu kara muku biliyon 50, za mu tsara muku abubuwan da za a yi da waɗannan biliyon 50 ɗin a ƙarƙashin budget ɗinku. Idan kun yadda muka zuba muku wannan kuɗi, shugaban ƙasa na sa hannu a takardar budget za ku ba mu kashi 30 upfront na wannan biliyon 50 da muka ba ku. Wato kinga kashi 30 ya zama 15 biliyan naira kenan, biliyon 15. To wannan shine padding, babu ƙari babu rage. To usulin padding, shugabannin majalisa, waɗannan majalisosi biyu da majalisan dattawa da majalisan wakilai, to akwai wasu daga cikin shugabanninsu wanda shekaru da dama da suka wuce sun kware wajen wannan hidima
na padding.
Wato wannan mummunar abin da ake ba ta da wani suna sata ce.
Amma mai magana da yawun majalisar wakilai Abdulrazak Sa'ad Namdas ya ce akwai rashin fahimta a batun kasafin kudin.
Gaskiya ana mana zargi da ba daidai take ba. In za a iya tuna shugaban kasan kansa ya ce ya yi mamaki abinda ya turo ba ita ce take gaban majalisa ba, don ministocinsa sun zo sun ce kai abubuwan da yake gaban majalisa fa ba su muka aika ba, mana akwai su ma'aikata wanda su ma sun tattaba wannan kasafin kudin da aka turo gaban mu. To tunda ba mu muka yi ba, su suka yi har ya kori wani su ma aiki, ya nuna cewa ba majalisa ce take wannan ba, zargin ba, tunda har an gano wa suke yi, har an kori wani su a aiki. Ina ga ya kamata mutane mu ce sai gaskiya ba mu ne muke da wannan haƙƙin ba.
To amma ai haƙƙin yin kasafi naku ne.
Eh, amma sai an rubuto, ba mu ne muke rubuta kasafin kuɗi ba, shugaban kasa ne ko kuwa majalisar zatasuwa su ne za su ce ga abin da muke so mu yi a cikin shekara nan guda, ga abubuwan da muke so, sai a turo lokacin da wannan kasafin kuɗin ta iso majalisa ta zama namu. Amma ba mu da hurumi mu rubuta.
Menene mafita idan kasa ta samu kanta irin wannan hali a yayin yin kasafin kuɗin baɗi? Ga Yushau Aliyu.
Mafita shine dole a cikin kasafin kuɗin, kaman yanda aka zabura aka aminta da shi, to ai maza-maza a fito da kuɗaɗe waɗanda ya shafi wato abin da zai zaburar da tattalin arzikin ƙasar, wajen biyan ƴan kwangila a kan kari, wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri, da kuma abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi. To duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan, to ai maza-maza a samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu, kuɗaɗen kuma da ba sa hannu wanda ake tunanin nemowa. To maza-maza hukumomi da ke samar da kuɗi su yi wani abu akan wato ita kanta darajar kuɗin Najeriya wanda aka ƙayyade shi akan 197, wanda kuma a kasuwan bayan fage yake har sama da 300. To wajibi a samar da yanayin da za a samar da kuɗaɗen da zai wato bayanar da stability, wato a samu ɗan daidaito a cikin kasuwan kuɗi na ƙasa.
Shi ma Rabi'u Hassan ya ba da shawara na daban
akan maganar kasafin kuɗi. Shawara ɗaya ce, ka bi kuɗin kawai. Idan ka bi kuɗin na kowane shekara, in ka san agencies din da ake amfani da su ana wannan, to ka bi kuɗin, za ka iske ƴan kwangilan. To in ka bi trail na kuɗin, komai zai fito fili, har account din da kuɗin suka shigar da waye ya samu kaza, waye ya samu kaza, duk zai fito fili in an yi binciken da gaske.
A ɓangaren fadar shugaban ƙasa kuma, tuni ta ce ta kafa wani kwamiti da nufin fara aikin kasafin kuɗin ƙasar a shekarar da ke tafe, da nufin kaucewa rigingimu shigen waɗanda kasafin na bana ya fuskanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, shugaba Barack Obama na Amurka ya sake karfafa gwiwar Amurkawa waɗanda suka kadu da abin da shi kansa Obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai a makon da wato a wannan makon, bayan bindige wasu Amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira da ƴan sanda suka yi, da kuma wani kwantan ɓaunan da ya yi sanadin halakar 'yan sanda biyar a Dallas. Mutane takwas sun halaka a wasu tashe-tashen hankula, sannan wasu jami'an tsaro 90 sun samu raunuka, yayin da zanga-zanga ta game ɓangaren Indiya na Kashmir kwana guda bayan kashe wani jagoran 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Barack Obama ya yi alkawarin taimaka ma Turai na lokaci mai tsawo, sannan ya yi kiran da a haɗa kai saboda abin da ya kira mawuyacin lokaci ga ƙawancen NATO da kuma Turai. A wannan lokaci mai matuƙar wahala, ina so in yi amfani da wannan damar in bayyana dallar-dallar abin da ba za mu taɓa canzawa ba, kuma shine shan alwashin da Amurka ta yi na tsaron Turai da kuma kare ta, inji Obama. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Asabar ta aike da saƙon gaggawa ga na kira ga Sudan ta Kudu da mutanen ƙasar su kai zuciya nisa.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.